Namisa Falahu, my Yatina, my day, Yandika, my day.
Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako za mu kawo muku ra'ayoyin mutane akan ƴan jarida da yadda suke gudanar da aikin su da kuma bangarorin da ya kamata su ƙara kaimi akai a wannan yanayi na yaduwar annobar cutar coronavirus wadda ta zama ruwan dare ga duniya.
Assalamu alaikum, sunana Jibril Baffa Yola mai Yola. A gaskiya ne ra'ayina a game da yanda ƴan jarida suke gudanar da ayyukan su wajen wayarwa da mutane kai akan wannan al'amari da duniya ta samu kanta a ciki na ciwon COVID-19 wato ko ciwo na coronavirus da ya shakan duniya a yanzu. Ya fahimta ta idan ka cire ma'aikatan lafiya, likitoci da ma'aikatan jiya da nurses ya suke ba da matakar gudunmawarsu a wannan kula da masu wannan ciwo, to gaskiya ƴan jarida suna da muhimmiyar rawa da za su taka ko kuma in ce da suke takawa akan wannan al'amari, saboda aksarin mutane ba zuwa suke wajen da ciwon yake akwai ba ko asibiti ko gudana ake gudanar da taimakon gaggawa. Mafi yawanmu daga gida muke samun labarai daga BBC ko daga Voice of America ko daga TVC kamar mu a nan Najeriya ko Channels TV ko NTA News ko dai duk wasu tashoshin watsa labarai mai idbi na gidan rediyo ne ko na television. To gaskiya daga nan mafi aksarin bayanai suke fitowa, kuma muna da yakini da kyautata zaton cewa ƴan jarida sai sun tace tabbas akwai tabbaci akan labari kafin su yada shi, sabanin wannan social media da ake ta kokarin yaki da fake news nan da ake ta fada wanda yake razana mutane yake dada firgita mu gaba ɗayan mu. So ƴan jarida mai suna aiki iya kokarin su, kuma muhimmin aiki ne ake cewa wanda suke front line ne, a wajen su ma heroes ne, duk abin da muke sani su suke zuwa su dauko bayanai su gabatar mana har mu gani kuma mu ji. Ubangiji Allah ya kare mu daga wannan cuta, ya fitar da duniya daga wannan al'amari da ta samu kanta.
Sannan mun je ta bakin wasu da suke aikin jarida, ga kuma yadda suka yi mana ƙarin bayani akan irin matsalolin da ƙalubalen da suke fuskanta.
Assalamu alaikum, sunana Samira Sa'ad Jakirai, ɗaya daga cikin ma'aikatan Freedom Radio Kano. Ina aiki da sashen shirye-shirye na Freedom Radio din. To gaskiya ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a wannan yanayi na annobar coronavirus game da shirye-shiryen mu shine, a da kana fita ka nemo report ko vox pop ka saka a cikin program ɗinka, kuma ka je kai interview da hukumomi ko asibiti ko wasu hukumomi wanda abin da program din naka ya shafa. To yanzu babban kalubalen da muke fuskanta shine yawancin hukumomin a rufe suke an bada hutu. So duk topic din da ka dauko zaka tattauna akan shirin baya cika saboda babu masu ruwa da tsaki da za su yi maka bayani a cikin shirin saboda duk kowa ya tafi hutu yana gida. Sannan abu na biyu, an ce mana a gurin aikin mu kar ka gayyato mutum a zo ku tattauna da shi saboda gudun kamuwa da wannan cuta ta coronavirus. Saboda haka duk wasu shirye-shirye da muke yi mu kadai zamu. Sannan bugu da ƙari wasu shirye-shiryen ma an ce a bar su har sai komai ya daidaita. Sannan za a da a ci gaba da yi saboda ba zai yi shirin a yi shi babu mutane ba. Su kuma mutanen an ce a daga kafa zuwa wani lokaci sannan a gayyace su su zo a ci gaba da yadda ake. A takaice dai ba mu da guest din da zamu interview da su. Babu hukumomi da za su zo su shiga cikin shirin. Sannan kai ma kana jin tsoron ka fita kan hanya kai box cop da mutum baka san waye shi ba. Saboda haka yanzu program din mudulami muke idan ta kama ma repeat muke sassakawa wato maimaici. Haka shugabannin gidan suka gaya mana. To wa'annan su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a halin yanzu game da wannan ciwo na COVID-19.
Na Abubakar Tijjani Radio dake aiki a sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Freedom Radio dake Kano. Ina aiki ne a bangaren wato translation na labarai wato bangaren fassara kenan. Kuma haka ina gabatar da wato program na support harkokin wasanni. Yawanci labaran babu su duba da cewa yanzu duk idan ka shiga inda muke zuwa mu dai dauko labarai zaki ga duk labarai ne da ya shafi harkar COVID-19. COVID-19 to ko da yaushe kana zuwa kana so ka samu wasu labaran rika to gaskiya mun fama da kalubale sosai. Zaki ga ina yin labaran mu idan muka jera su zaki ga sai kiga labarai kusan guda 10-10 gaba ɗaya labarai guda ɗaya ne suke magana wato labaran COVID-19. Wannan yana da nasaba da rufe duk guraren taruka da gwamnati ta yi tunda dama a nan da shugaban kasa ko gwamna ko kuma ma'aikata kaza da ma'aikata kaza za su taru game da bunƙasa rayuwar al'umma ko kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki. To rashin wannan abubuwan gaskiya an samu kalubale sosai sai dai duk labaran da za a yanzu ba zai wuce labari na COVID-19 ba. Na biyu kuma ina bangaren harkokin gabatar da harkokin wasanni. A yanzu samun labarin wasanni yana mana wahala sosai. Duba da cewa ko da a nan Kano gaba ɗaya gwamnatin jihar Kano ta rufe filayen wasanni da ke kamata da harkokin wasanni. Haka a duniya ma gaba ɗaya a rufe harkokin wasanni gaba ɗaya. To idan ka zo za ka ɗauki labarin wasanni wanda za ka gabatarwa da masu sauraro za ka sha wahala kafin ka samu labari guda ɗaya wanda zai bayanin wani abu. Tunda gaba ɗaya su kansu ɗan wasan suna can an killace su suna guri guda ba a harkokin wasannin yadda ya kamata. To gaskiya a ɓangaren harkokin wasanni muna samun ƙalubale sosai. A da sai ki ga labarai hakunce suke maka kana yaji labari sai ka samu labari sama da guda goma amma yanzu zai wahala ka samu labari guda ɗaya zuwa biyu wanda za ka ga labari ne mai kyau sosai da za ka gabatarwa da mai sauraro. Sai dai ka labarin cewa ɗan wasa kaza ya ba da gudunmuwar kuɗi kaza don yaƙi da cutar corona. Kungiya kaza ta ba da gudunmuwa kaza don yaƙi da cutar corona. Dan wasa ya je an bar an gwada shi yana dauke da ita cutar corona. To gaskiya muna samun kalubale sosai a bangaren harkokin wasanni. Na uku kuma a bangaren da ya shafi kamar harkoki na wata kaje ka dauko labarai dake ina fita ina zuwa dauko labarai. To nan ma haka idan ka fita babu inda za ka je ka samu labari. Duba da yadda na ga miki tun da fari cewa duk guraren da ake tarika inda ake zuwa a samu labari babu shi. Idan kuma wani abu ne ma ya faru kana buƙatar za ka yi balancing amma ake ce balancing kenan. To ma'aikata za ka je ka yi balancing kan wannan labari to a kulle take. Shi kanshi wanda za ka je ka balasa da shi wato ya fi kamar killace kansa ba zai zo ba zai saurare ka ba duba da cewa ba sa san mutane sun ga zuwa kusa da su kamar yadda mun zama misali a harka na crime. Kuma yanzu misali a harka ta crime kenan harka ta insecurity ko kuma harka ta rashin tsaro bangaren da ya shafi harkar police kenan 'yan sanda. to yanzu ita rundunar yan sandan jihar Kano ta ba da sanarwar cewa idan kana bukatar zaka magana da ita to sai dai abin da ya zama dole sai dai kai kira wasu a waya ko kuma sai dai lefin da ya zama dole za ka zuwa a same su wannan ana fama da kalubale sosai a wannan bangare
sauraro a nan shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon ne zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
ko da mun yi tsarin dukan shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi yace ya koshi har yake daga murya sai saka ji dazu yana ta da maganan cewa
yanzu an samu wannan tambayar ko da bamban bance ya kowa da waye saboda shi ya bashi abinci shi
an samu
jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da sadon mu da kowa ni sabon shiri na tsaka mu ya muna fata kuna nan lami lafiya shin daidai ne magana da wasu suke cewa idan ba za ka yi daukar da wani yara ba kar ka haife su wannan na daga cikin batutun da za ku ji sun kunna kai a wannan tattaunawa da muke ci gaba da yi game da sha'anin bara ko kuma almajiranci da yake addabar jihohin mu na arewacin Najeriya sannan kuma akwai masu cewa to ai fa a Najeriya kadai yake bara ba ana yin shi a kasashe irin su Masar da Mauritania da Malaysia da sauransu saboda haka me yasa yake ba daidai ba kuma sannan idan an gama ganin bayan cutar nan ta corona virus za a bari a zo a dawo a ci gaba da barin ne ko yaya duk wannan abubuwan ne da za su kunna kai a shirin mu na yau ba tare da bata lokaci ba bari mu maida ku ga bakin namu
talakawa wannan me hikimar da kuke gani ne cikin maganar barin almajiranci ko kuma wato karatun allo da ake a wasu zuwa wasu garuruwa
wato abin da muke nufi ba wai cewa dole sai garuruwa ba kage yanzu duk wani gari da ka sani akwai malamin qur'ani abin da muke nufi kan yin dole kamar yanzu ai danka kai ne kake da dama ka kai shi secondary school a Ilori ko ka kai shi secondary school a Lagos ko ka kai shi secondary school a Ibadan ko ka bar shi a garin ku ya secondary school haka ya kamata ayi amma ba ai maka tilas a ce dole danka sai a garin ku zai yi karatu ba na fata ka gane wannan shine babban kuskuren shine muke cewa a ba almajiri misali ya je yayi karatu a inda ya ga dama in iyayen shi ne suka kai shi sannan har na fadi yadda ya kamata ayi kawa iyaye su dauki dawaine ƴaƴan su Allah ya dora musu kuma zai tambaye su
amma kana ganin malam wannan abu mai yiwa ne don an shayi wa iyayen nan magana cewa lokaci yayi su rinka daukar dawaine ƴaƴan su suke karatun nan abun ya kici ya kici
ne doka ne ya jawo abin da ya kamata ai sai ai doka duk wanda yake dan sa ya kasa daukar dawaine dan sa ko ba gaskiya ba ya zamana akwai mataki sannan shi kuma almajiri a ce duk wanda aka kawo maka almajirci wurinka in bai baka abin da zaka dauki dawaine yaran nan ba in yana bukatar sabulu ka shira da kudin shi a rubuta an ban kaza na sai min sabulu kaza na kai shi asibiti kaza karshen kaman wata uku ko wata hudun nan da yaran nan zai tafi hutu ka rubuta ga rabuwar kudin sa ga abin da aka kashe in yaje ya gama hutu ya dama a ƙara dawa misali shi mai zamana doka cewa kar wani aran mai karbi wani almajiri daga hannun kowa sai an aje masa kudin da zai dauki dawaine wannan yaro da shi sannan kuma an faɗi cewa kai yaran nan su yawa ana iya cewa ko ba kamar yanda yanzu ake ba wani zaka ga yana da dalibai 100 wani fiye ma da haka asmana ai regulating abun ta sa ka'ida cewa yanzu a jiha kaza ko a wuri kaza ko ba gaskiya ba to kuma sai dai matsalar su ma ba za su yi akawai domin ajujuwan almajiran su cike yake da primary ɗaya zaka ga aji guda akwai mutum 190-180 ya zai kana da kututtura idan kaka cewa ni ya cire haƙi a idan
akwai fargaban malam da ake cewa iyayen yaran nan ma fa idan an matsa musu cewa sai sun bada wani abu ba su wasu daga cikin iyayen ana zargin cewa su kan dibo a NNS turus almajiri saboda ba su da yadda
su malam isan an kafa wannan doka cewa kar mai karantar da alqur'ani ya karbi dalibi sai an bashi abin da zai rika daukar dole dalibin nan da shi zai karba ai dole shin doka ne ja wannan
amma kana ganin za ta yi aiki mana ana magana dokoki a kasar nan
baga wanda ya karba hukunci kariya doka in akwai hukunci in ka kariya doka akai maka hukunci ko ba gaskiya ba ba za ka sake kariya ba kuma wanda bai kariya ba bai kariya ba
Sheikh Albani me zai hana tunda kai dama can kafin ka shiga ma gwamnati kai malamin addinin musulunci ne kuna zuwa wa'azi kuma a gidanku ka ce kai ma kai karatun Allah me zai hana ku yi doka ta yadda za a za ta tafi a tsakiya ila kamar inda suke cewa ayi fasalin da za a iya yin karatun amma dai a gidan ko a unguwa ko kuma a garin amma da tsari wanda gwamnati ta shiga ciki dumu-dumu koda ba ta sa kudin ta ba
to alhamdulillah ai wannan shine tsarin da muke kai koda mun yi tsarin da ken shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi yace ya koshi har yake daga murya misali shi yasa ka ji dazu yana ta da maganan cewa
yanzu an samu wannan tambayar kura
bambance ya kowa da waye saboda shi ya bashi abinci
shi ya kowa an samu wannan
abu na farko shi ne abinda tsarin mu ce ran da muke
kira guri na ce baka oganka ya kowa kace so ka karewa
albani ka bani amsa waccan tambayar na maka
wanda nake faɗa nan shine tsarin mu dama yanzu ka je ka kalla yaran da aka kebe su wanda aka kawo mana daga wasu jihohi saboda muhimmancin almajiri da mutuncin shi sai muka kebe su a waje daya muka ba su abinci aka sa likitoci suka duba su a ciki suka ware wanda suke da wannan matsalar ta wannan cuta ta corona aka ba likitoci dama suka ba su magani daga ƙarshe in ka kalle su zaka gan su jiya sai nan ta dauka duk sun dauka aka mai da kowa gidan shi to tsarin da Ministry of Education ta dauko shi ne wayannan yaran bayan an mayar da su to mu kuma a matakin jiha za a duba a bibiya shin sun isa gida din bayan sun isa gida za a je a ga yawa iyayen su ana son kowanne yaro a sashi a makaranta gwamnati za ta dauki nauyin uniform din shi za ta dauki nauyin karatun shi dama education a Kaduna state free ne yanzu free education muke yi so gwamnati za ta dauki wannan me yasa gwamnati take wannan gwamnati tana so ta yi almajiri gata ne ko mai bara gata shi a maganan shi ya faɗa abubuwa da yawa wanda shi yake tayar da hankalin kowa kai da kanka zaka wuce ka ga yaro dan shekara 8 ko 7 yana bara kuma ranar laraba sai a ce sai ya kawo 200
a ina
a wajen malamin zai ce masa sai ya kawo
makarantar Allah da yake
karatu makarantar Allah kudin laraba ya zai ya samu yaro dan shekara 8 ko 9 ya zai ya samu wannan kudin zaka same su suna bara zaka same su suna dako to taya zai yi samu karatun zai kowanne sannan na biyu abinda nake kara fada nake maimaitawa asalin matsalan nan tana komawa ga iyaye ne idan ba za ka iya daukar nauyin yara ba danka ba za ka iya daukar nauyin shi ba ba inda ubangiji subhanahu wataala yace kai ta kaza ka auro wannan ka auro wancan a haifa maka yaran da ba za ka yi daukar nauyin su ba dan kai Allah zai tambaya ba malami ba malami wakilin uba ne idan uban ya yadda
kana nufin ƴaƴan su kawai iyaye yawa
da yawan su wallahi tallahi na sani ina fada ina azumi na san me nake fada akwai yaran da malami ne anan nan igabi local government aka kawo yaran bara sai dauke shi mai yadda shi dan gidansa yana zuwa gidan shi ci abinci musu wanke-wanke tafi makarantar su sai ya ga a bari ya sashi a makarantar Allo a bari ya sashi a makarantar Boko afwan sai sashi yaron ya gama primary ya je JS1 ya je JS2 ya je JS3 ranan sai aka ce mahaifin ya zo da mahaifin ya zo suka zauna suka yi kaza sai mahaifin yake ce ma mutumin ni fa ba na kawo dana bane ka sashi makarantar Boko ni na kawo dana ne ya dinga zuwa yana ayyuka yana tara kuɗi saboda idan damuna ta zo yi taimake ni in yi noma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da yaro yake faɗa
ina a Kaduna
anan sunan wanda ya dauki yaron Malam Khamis sunan shi Malam Khamis shine director na religious affairs na Kaduna state a Beru yana nan bai mutu ba
yanzu ku
na faɗa maka sunan ne dan in kawo maka misali a gidana yanzu ina da almajirai sun kai uku wanda zasu zo in ka tambaye zasu ce maka idan suka koma ana ce musu ina zanin sallan mama ina shaddan mahaifiya ta baba me kuka kawo zami idan dai mutun yana da imani dole ya kalli wannan abun ya taba mai zuciya ba muna cewa duk policing da muka kawo ko policing da gwamnati ta kawo 100% gaskiya bane dole za a iya samun kurakurai amma duk abu in yazo a mai kallo na gaskiya kar mu dinga siyasartar da al'amura
kuna ganin wannan
mu dauka idan ba ni ne abu ba duk abin da aka kawo ba me
kuna ganin wannan fasali da za ku yi zai samu karbuwa wurin iyayen da suke da wannan irin wannan tunanin da ka buga wancan tunanin da ka
kaji ka tambaya yanzu ai yan bias na nan General Muhammadu Buhari Allah ya kara masa lafiya Allah ya dora shi akan daidai ya kankanta kurakuran shi ya yawaita alkhairan shi da daidan shi me yasa aka kafa yan bias wannan rigigimun da suka zo gwamnatin tarayya ta ce a nemo malamai kaman jihar Kaduna an ba su malaman tsangaya a kawo mutum 100 za a zo a yi musu seminar a koya musu yaya kamata su kansu malaman suna buƙatar a nuna musu ya za su yi su dogara da kansu
malaman almajiran
su kansu malaman Allah yana da yawa yana buƙatar a gaya musu a Malaysia ana yin almajiranci a Masar ana yin almajiranci a Murtaniya ana almajiranci a Morocco ana almajiranci shin irin namu na Najeriya suke
za ku irin nasun ku
shine muke so su gani idan suka dauko da yardan Allah fatan mu da burin mu Allah ya sa mu irin wannan Allah ya ba mu daman da zamu irin wannan wani yaro almajiri ya kalle ka ya tuna a lokacin ka shide zama kaza
wancan magana da kai ni ma misali nake son buga maka misalin da ka buga na almajirin can da aka gani shi kuma baban shi yace yana sarai ya bashi wani abu kana ganin iyayen irin waɗancan almajiran da suke sarai a kawo musu wani abu za su iya yadda da wannan sabon tsarin da kake tana za ku zo da
shi akwai mutanen da duk abin da ka kawo a wajen su ba mai kyau bane hakuri za ka yi in ka san gaskiya ne a zage ka a aibanta ka fatanka shine abin da ka kawo Allah ya sa ya ci gaba ya dore amma duk wani aiki karka dauka akwai wani aiki alkhairi ko kai annabi ne sai wani ya kushe ka
yanzu ana sa ran in corona ta tafi kamar inda wani daga cikin shugabannin malaman makarantun allo na tsangaya wanda kuma da kanku ya zo kun yi tsari a tsarin gwamnati na mayar da almajirai ya gaya mana murya Amurka cewa ana sa ran in corona ta tafi za a dawo da almajirai yanzu me tsaye matsayin gwamnati in corona ta tafi almajirai za su zauna a gidajen su aiki wannan tsarin ya fara
mu abin da muka ce bayan corona kowa zai koma ya ci gaba da ayyukan shi kowa zai ci gaba za a ci gaba da duk karatuttukan da ake yi na addini da kowa da komai komai zai koma insha Allah a bisa ka'idan da gwamnati ta dora wanda yake Allah zai tambaye mai girma gwamnati ne abin da shi haƙƙin mutanen jihar Kaduna da ƴaƴan su da manyan su da iyayen su yana kan haƙƙi yara kan shi ne
in komai ya koma daidai
komai karatun addini da masallatayya na juma'a da tafsiri a taro da komai idan corona ta koma ta wuce insha Allah komai na addini za a ci gaba da yi
har da almajiranci
komai in dai ya koma in dai karatu ne da ka sani almajiranci karatun almajiranci ba bara ba ina maimaitawa in dai karatu ne karatun zauri ne ai kuma maganar da ake a ce wai yara sun taso ba su da iyaye mutum ya karanta tarihi akwai mutanen da malamai na irin Imam al-Bukhari ya tashi maraya ne amma mahaifiyar shi guziri ta bashi ya tafi karatu
to a gaishe ku malamai to jama'a nan zamu daga aya a wannan shiri da wannan lokaci sai kuma rana wato lokacin da zamu kawo muku shirin mu na ƙarshe kan wannan tattaunawa da muke yi inda kuma a cikin shirin na ƙarshe zamu ji hujjar da ake bayarwa na cewa duk wanda zai dauki ɗansa ya kai wani malami da sunan ya koyar da shi ko kuma ya sa shi bara to shi mai dan mahaifin kenan ya zo da wani abu a hannunsa da zai bayar malamin ko kuma makaranta din kuma me zai faru ga malamai ko kuma iyaye da suke cewa su ba sa son ma yaran nasu su yi boko sun fi so su yi karatun islamiyya kawai ina kuma magana da wasu suke cewa ba za ka iya koyar da wato addinin islama da chalk ba wato alli kenan sai dai da alluna duk wannan suna cikin batutuwan da zamu tattauna a shirin mai zuwa yanzu kan a madadin su malaman namu da kuma shi wakilin namu Isa Lawan Ikram ni ne Ali Mustafa Sokoto nake muku bankwana daga nan Washington DC sai mun dawo muku da wani sabon shirin a mako mai zuwa na huta lafiya
madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.